闷你啊。Dalamu dai maganar ibtila'in ambaliyar ruwan da ta yi sanadin sarwantar rayukan al'umma a jihar Jigawa ta sa wasu sun fara taya su juyayi.
Kana da kananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da 100 sun mutu, amma ya zamanto cewa gwamnan ma baya ma jiharsa.
Game da maganar gangarar gungura gangamin yakin neman zaɓe kuwa jam'iyyar PDP ce a jihar Gombe aka hange ta, ita ma ta fara wani irin laulayi.
Shawarwari ba wani sabon bada ba a lokacin da ya kamata a bada. Amma rashin zaman lafiya da jam'iyya ko kado sabon kai daga hannu.
Ita kuwa majalisar jantare na Nigeria da ta dinga barazanar tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari gaya wa duniya take cewa yanzu dai kam ta sauya ra'ayi.
To lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun bada lokaci muka in abu bai canja ba kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwan da in ya ce ai ba a yi.
Game da maganar tarin tilin kuɗin da ake turawa a matsayin tallafin mai a tarayyar Nigeria kuwa majalisar dattijan tarayyar Nigeria ce ta ce a gaskiya alƙaluman man da ake cewa ana sha a Nigeria fa cike yake da abubuwan da za su sa mutum cikin shayi.
Mu abinda muka sani sai ka ji ka sha mai ka cika lita tankin ka ya ishe ka a sati. Amma wasu sun je sun zauna cikin adadin mu masu motoci sun ce kowane rana da abin da muke sha.
Waɗannan fa so mun ta muka tafi cikin tarin mu da za ku ji a cikin shirin na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da duk ranar Juma'a da safe shi kuke tsumayi. Shiri na 84 cikin jerin shirin Manuniyan da ke barin dukkanin bangarorin ƴan siyasa kowa ya zo da irin nashi ra'ayi. Mai yiwuwa ra'ayin kuma amma gamar irin halin ha'ula'in da aka ga al'ummar jihar Jigawa sun tsinci kai a ciki biyo bayan ambaliyar ruwa ya sa Honorable Nasir Garba Danti ya ce al'ummar jihar Jigawan da ambaliyar ta afkawa fa suna cikin wani hali da ya kamata duk wani dan Najeriya ya kalle su da fuskar tausayi.
Kana da kananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da 100 sun mutu, gonaki ga su nan ba adadi, ruwa ya shanye, mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri. Mutanen nan suna buƙatar abinci, mutanen nan suna buƙatar magunguna, mutanen nan suna buƙatar a tasu da zukatansu. Amma ya zamanto cewa gwamnan ma baya ma jiharsa, gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba.
Amma kuma ai watakila ana ganin kamar akwai jami'ai na gwamnati kuma shugabannin kananan hukumomi an ce suna kokari kuma bisa umarni ne.
Shugabannin kananan hukumomin da ake ware musu ƙarshen wata kuɗin da za su sai mai sai sabis din mota. Akwai wani shugaban karamar hukuma a jihar Jigawa da yanzu zai bugi kirji ya ce a je awa talakawansa aiki miliyan 1.
Da lamu dai rikicin rungumannin fadin cikin gidan jam'iyyar PDP da ake gani a tarayyar Najeriya ya fantsama zuwa wasu jihohin da a jihar Gombe ma aka ga wasu jigajigan jam'iyyar da a da suna rike da matsayi. Sun fara saba sabar sabulen jiki cikin da ya daga tsohon jigon jam'iyyar da ya rike mukami har shekaru 8 na mataimakin shugaba da kuma gatakaddan jam'iyyar Malam Buba Chanu na share shimfiɗar sheda wa duniya cewa shi kam yanzu ya gaji da san kaikayi.
Wallahi wallahi billahi shawarwari ba wani sabon bada ba a lokacin da ya kamata bada. To ka san shi shawara ce sanin dole aiki da shi da yan gadawa da yake nan. Na biyu, na bada lokaci na ma ci bara da ciki na kuma na bada dukiya ta a kokarin neman a zaula a sasanta daga masu fada da ni sai dan adawa wayan mu sai kuma wayan da kullum suna cikin aiki ba su da lokacin sauraron nan kaga wanda mu sau ke in ni ne da musu to bari koma gefen da filajen da ta sauki sauki ka shi da sa da ba.
Sai dai kuma mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Gombe Malam Mustapha Abakar ya shaida wa muryar Amurka cewa har yanzu fa su ba su da labarin barin jam'iyyar na tsohon sakataren jam'iyyar Balantana a ce jam'iyyar na fama da laulayi.
Wannan magana da ji ta har ma na ga takardar a Facebook amma na da kira shugaban jam'iyya na gunduma tsohon sakatare su ba shanu a su ya ce shi ba ba shi takarda ba. Kaga mu a jam'iyyar ji a nan wajen abinda kawai za mu iya faɗa mu ma muna jin labari kuma muna kokari a ga an rikicin din shi mu ba shanu a je mene ne gaskiyar labarin.
Cikin dalilan da ya bayar ba a ɗaukan shawara.
Dajin da na ce ya yi mana adalci ya ce ya rike ya san kujera ce na tsawon shekara 10 kuma
kuma musu a gabanin jam'iyyar PDP na yanzu in ma rashin zaman lafiya da jam'iyya mu gadon sa muka yi daga hannunsu a hannunsu ne jam'iyyar PDP ta fadi a zaɓe a jihar Kudu.
A shi dai ƴan majalisar dijan tarayyar Najeriya tun sun riga sun bizne yunkurin barazanar da suke a baya na tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da wasu ƴan ƙasa suka fara cewa dama maganar ta yi sanyi. Domin kuwa ɗan Masar jan tare na jan da ya kawo ƙudurin yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sanata Adamu Muhammad Bulka cewa ya baje bayanin barranta daga wancan yunkurin da ya ce yanzu dai ƴan Masar da jan tare na Najeriya sun sauya ra'ayi.
Kai ka san an samu nasarori iri-iri kuma mun zauna mun yi mitin da su shugabannin jami'an tsaro kuma sun tashi tsaye da gaske. In ka duba abin da ta yake faruwa. Yanda za a kashe mutum 500 ko 50 ko a tada kauye gaba daya yanzu ba haka bane. Kuma kuna tabbata kun ji labari kurji an kai masa hari amma Allah bai sa sun same shi ba, amma an sami mutanensa har da kaninsa ne ko wansa an kashe wajen mutum 12 a cikin mutanensa.
Na maganan baiwa shugaban kasa na watan da suka yi na tsige shi wanda
to lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun ba da lokaci muka in abu bai canja ba kuma yau da muka tattauna muku ga lalle babu shakka abubuwa sun dan canja kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwan da in ya ce ai ba a yi ko mun ce lalle yanzu kusan kowane sati biyu sai mun sake kiran ƴan jami'an tsaro da duk abin da suka bida wanne ne ba su samu ba.
Sai dai masu daddale dalla dallan bayanai akan al'amuran da kan kai komo irinsu Dr. BB Faruk suka ce dama dai ai abu ne mai wuya tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari domin tsarin da aka tsara yana da matukar tsayi.
A gaskiya dama ni a tunanina ba wani abu bane mai yiwuwa. Tsige shugaban kasa yana neman matakai da yawa. Asali ma za a ce maganar tana da wato mahimmanci ne kawai saboda wato yanda ta faru ba tare da an tsara ta ba, wato fusata ce ta abubuwan da suka gani cewa yayi yawa da kuma wata kila wasu abubuwa boye da ba za mu iya sanin su ba na bukatun su, wanda yawanci shine yake fusatar da ƴan majalisa a Najeriya ko sun yi wata bukata an ki ba su dama a kai.
Da lamu dai yunkurin yage tallafin taimakawa farashin mai a tare na jan da gwamnatin tare ta ce za ta yi ya gabza karo da wani sabon tsautsayi. Domin kuwa mataimakin gagaraba dau na masajjan tare Najeriya sanata Sadi Abdullahi da ya tuci shugaban masajjan tare Najeriya wajen tattauna batun kasafin kuɗi ya ce alkalman da aka tattara na kuɗin ake cewa ana tallafa na mai fa har yanzu suna yi wa ƴan Najeriya da dama.
Ni da na wakilci mai girma Senate President na duba cikin bayanan da aka yi. Misali aka ce za a buƙaci kusan ₦6.7 trillion inda aka ce dole sai dai a ci gaba da ba da ita wannan tallafi. Mu abinda muka lura tun ba yau ba muna ta tambaya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana ba da tallafin ne bisa adadin abinda ƴan Najeriya ke sha lita watan miliyan 80. Wasu kuma suka ce a bai kai haka ba. Kai abun faɗa a nan shine da wancan adadin da aka bayar da wannan GA ya yi mugun yawa. Wannan ya nuna ka san babu gaskiya cikin wannan al'amari. Amma ɗauka 68 ne kake sha. Abun ma'ana shine kowanne rana 68 ɗin kenan ake sha. Anya kuwa mu abin da muka sani sai ka ji ka sha mai ka cika lita tankin ka ya ishe ka a sati. Amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowanne rana da abin da muke sha. A shi kori inda gaskiya haka abun yake da ni ma sai yi lissafi na ce gaskiya wannan ranakin da ban saya ba da Allah da mun da kuɗin da aka kwasa da suna an bani tallafi saboda na gina shi.
To daga daga iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fiki ko kwanakin da suka rage mu su yi sallamar su cikin kuɗin da suke ganin sun dafe saboda yanzu kasar su ake yayi. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 248 ne su yi sallamar su cikin kuɗin da ake gan dewan su daga nan kuma za su fara juyayi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da miliyoyin da kwanji a cikin wannan shiri da ke kokarin ganin ya samar wa talaka wani sanyi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shiri na manuniya.